ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايان هكا يمقوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى ساكي سادواء وانا مسلاتي ميتارن البركة مسلاتي ونلقى أنان قرم بوشي أشكين جهر بوشي وانا يمتشي نرانر تلاتة يو بيرقى وتر رمضان هجرا منذ صلى الله عليه وآله وسلم ودبو إير لديه لتلاتين لأكو wanda kuma yazo daidai da 24 ga watan 7 miladiya ta 2012 a wannan majalisi na tafsirin alqur'ani mai girma wanda muke cikin tafsirin suratul nahl. Kafin mu karanta ayoyin da zamu fassara, zamu ansa tambayoyi guda biyu. Tambayar farko mai ita yana cewa, wai shin ya halatta mace ta tuka mota? To wannan tambaya kusan tambaya ce ba kuwa a ƙasa irin tamu, kila a wasu ƙasashe musamman ma ƙasar Saudiya zaka ga ana irin wannan tambayar, amma mu ƙasar mu irin wannan da wasu ƙasashe na musulmi wannan tambayar ba kuwa ce. Babu shakka a nassoshi na Alƙur'ani ko hadisi babu inda aka ce kada mace ta tuka mota, babu inda aka haramta wa mace ta shiga mota ta tuka. Ababan hawa da suka zo a Qur'ani waɗanda aka yi maganar su, waɗanda ake da su a lokacin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da bayansa, wato waɗanda su muka karanta a darussan da ya gabata, wal khayla wal bidala wal hamira li tarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun, waɗannan dabbobi maza na hawa, mata na hawa a wancan lokaci, ba wai sun takaita bane ga hawan namiji kawai, banda mace. Mace tana hawa, amma namiji yana hawa, mace ma na hawa. Saboda haka har zuwa lokacin da Allah ta'ala kuma ya ni'imta dan adam da wasu ababen hawa daban waɗanda ba wannan ba, waɗanda ya ishara da akan su cikin fadarsa, wa yakhluqu ma la ta'lamun, su ma hukuncinsu ɗaya ne, babu bambanci. In ka ga ana maganar hukuncin, wato hukunci ya bambanta, to watakila wani abu daban ake hararowa, a ce ko in ta hau za ta iya samun kanta a gurin da ba za ta samu mai taimaka mata ba, ita kuma ba ta da karsashi ko kuzarin da za ta yi aikin da za ta taimaki kanta, sai namiji ya zo, wannan zai jawo ta nemi taimakon maza da ba na, wato sai dai ta irin haka. Amma ba wai a samu nassi da ya ce kata hau tuka mota ba. Saboda ko su a ƙasar Saudiya da ake ta, wato musanyen maganganu a kan wannan tsakanin malamai, wasu su ce ta tuka, wasu su ce kata tuka, za a ga abin yana da alaƙa da al'ada ne, wato yana da alaƙa da al'adar da suka taso a cikinta. Abinda suka sani cewa a wancan a bi'arsu mace ba ta tuka mota. To saboda haka a ɗan lokaci kaɗan a kawo canji irin wannan, to babu shakka za a iya samun tirjiya mai ƙarfi. Amma ba wai dan nassi ne ya ce kada su tuka ba, in dai ba akwai wata mafsada, wato wata ɓarna da ake ganin za ta biyo baya yayin da ta tuka motar ba, to ba wai shi tukin ne karan kansa yake haramun ba. Saboda haka wannan ya rage daga guri zuwa guri, ya danganta daga guri zuwa guri. Wani gurin watakila su iya hararowa cewa ba su da buƙatar hakan, wani gurin kuma za su ga cewa suna da buƙatar hakan, kuma babu wani abu da yake biyo bayan wannan an saba, babu kuma wani abu da ake gani na mafsada tattare da wannan. Saboda haka wannan dai shine, da haka babu nassin da ya haramta wa mace ta tuka mota. Abinda aka haramta wa mace shine ta yi bulaguro mai tsawo, wato ta yi tafiya ba tare da muharrami ba. Wannan shine abin da aka hana mace, sawa'un ita ke tuka motar ko tuka ta ake, duk hukuncin ɗaya ne, babu bambanci a nan. Ba wai dan ta tuka bane a can ya zama haramun, a'a, dan ya zama tafiya ce bulaguro ne. Amma in ba wannan ba, ba wani inda aka hana, aka hana mace ta hawo mota ta tuka. Tambayar su ta biyu yana tambaya ne akan shin mutane za su iya haduwa su yi sauka alqur'ani su roki Allah su yi tawassuli da shi saboda wata bukatar su. Babu shakka karatun alqur'ani ibada ce daga cikin manya-manyan ibadoji wanda aka umarci musulmi ya yi, kuma duk wata ibada da zaka yi kana iya tawassuli da ita, kana iya yin tsani kai kamun kafa da ita, Allah ta'ala ya biya maka wata bukatarka. Wannan babu ja babu kokonto a kansa a gurin malamai cewa duk ibada da zaka yi wa Allah, zaka bauta wa Allah da ita, to zaka iya kamun kafa da wannan ibadar. Alqur'ani hadisi ya tabbata cikin Jami'u Tirmidhi, hadisi Imran ibn Husayn radiyallahu ta'ala anhu, annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa iqra'ul qur'ana was'alu Allah bihi fa innahu sayati qaumun yaqra'una alqur'an thumma yas'aluna bihi an-nas. Ku karanta alqur'ani kuma ku roki Allah da karatun ku na alqur'ani, wato ku karanta alqur'ani ku roki Allah da shi. Za a samu wasu mutane za su zo nan gaba waɗanda za su riƙa karanta alqur'ani amma suna bara da shi, suna roƙon mutane da shi maimakon su roki Allah. Wannan hadisi ne sahihi, yana cikin Jami'u Tirmidhi. Kaga a cikin hadisin qarara Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada doka, ya bada umarni, ya yarje maka cewa ka karanta alqur'ani ka roki Allah da karatun qur'anin da zaka yi. Bayan ka gama ka ce to ya ubangiji wannan karatun qur'ani da nayi dan kai, ya ubangiji ka biya min bukata ta iri kaza da kaza da kaza, wannan ya halatta, babu matsala a ciki. Abin da yake sabo shine yin gangan ku a taro a yi dandazo a ce bari a yi sauka alqur'ani saboda wata bukata ko saboda a yayi wani bala'i. Wannan ba shi da asali a tarihin musulunci, ba za ka samu wannan a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba, ko zamanin khulafa'ur rashidin, ko zamanin tabi'ai, ko zamanin atba'ut tabi'ina, ko a zamanin al'immatul huda. A'immatul huda sun Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmad Thawri, Sufyan Thawri, Ibn Uyayna, Ishaq ibn Rahuya, Ibn Ma'in, Al-Bukhari, Muslim da sauran malamai na shari'a. Ba za ka samu wannan a cikin maganganun su ba cewa ana haka, kuma ba za ka samu wannan a cikin ayyukan su ba cewa sun yi. Saboda haka wani abu ne sabo, a yi dandazo, a yi gangami, a ce bara a yi saukar alqur'ani saboda bukata kaza, wannan ba shi da tushe gaskiya. Abu ne dai da aka tashi kawai aka ga ana yi aka ci gaba da yi, amma ba wai dan yana da madogara ba. Mutum na iya karanta alqur'ani a duk inda yake, ya roki Allah da karatun da yayi. Kuma ita ibada daman ikhlasi ake bukata a cikinta, wato kai dan Allah. Abinda duk zaka yi na ibada, wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din, abinda duk ake bukatar ka da shi na ibada shine kai ikhlasi. Idan babu ikhlasi to bata zama ibada ba. Duk abinda zaka yi komin kanka a zahirin sa, in babu ikhlasi, in ba dan Allah kai shi ba, to bai zama ibada ba. Kaga mutumin da za a dauko shi a biya shi kudi a tsadance da shi, ya sa farashi a nemi ragi, sannan a bashi ya take a juhu, sannan ce ibada yayi. Kaga wannan babu magana ibada a cikin ta. Ta yadda da za a samu ma matsala wajen biyan sa kudi, to a iya zuwa hako su akan wannan. Kaga ba ibada yayi ba, in Allah yayi wa baya jiran wani ya biya shi, Allah ne zai biya shi. Ba a ce ka a yi sadaka ba, ai ana yin sadaka, amma ita sadaka ai ba sai kake yankawa ba, ka ce ga abinda kake so a baka sadaka. To haka waɗannan wasu abubuwa ne daban sababbi suka shigo, wanda kuma an dade ana yin su, shi yasa aka ga kamar sun zama ma ibada din. To haka ita al'ada take, in ta dade sai kuma ta rike ta zama ibada, a rika ganin daidai ne. Saboda haka ana iya karanta Qur'ani a yi tawassuli da shi. In kana so in maka addu'a, in taya ka addu'a, to ba shi ka shaɗanta min cewa in yi sauka ba, ka ce wani taya ni da addu'a akan bukata ta iri kaza kaza, ta yi in karanta Qur'ani, in taya ka addu'a, ta yi in yi sallah, ta qiyamul layli a ciki in yi maka addu'a, duk da yadda ta kama zan iya maka addu'a, ba sai ka shaɗanta irin yanayin da kake so a yi tawassulin da shi ba. To wannan shine abinda musulunci ya sani dangane da karanta alqur'ani ayi addu'a. Wato ana iya karanta qur'ani ayi addu'a, amma dandazo da gangami a rarraba Qur'ani wannan ya karbi izu wancan ya karbi izu wannan ya karbi izu a hadu sai a ce kuma an yi sauka tare da cewa ba ai ko dai ba ba wata sauka da aka tunda kowa abinda ya karanta nashi ne wa Allah salil insan illa ma sa'a saboda abinda ka karanta shine ne ce saboda haka ba za a yi karo karo karatun ba a yi karo 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 a hada a ce mun yi sauka je mun tsaya kan aya ta sha'u wa ma zara lakum fil ardi mukhtalifan alwanu inna fi dhalika la ayatan liqaumin yatadhakkarun bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa ma zara lakum fil ardi mukhtalifan alwanu إن في ذلك لآية لقوم يذكرون
نعم wannan shine rukuni na hudu cikin ni'imomin da Allah ta'ala yake fada a cikin wannan sura wadanda kuma wadannan ni'imomi gaba ɗayan su hujjoji ne dalilai ne da suke nuna Allah ɗaya ne kuma shi kadai ya cancanta abauta masa ka a hada shi da kowa wa ma zara lakum fil ardi mukhtalifan alwan kuma abinda Allah ta'ala ya halitta muku a cikin ƙasa muktalifan alwanu wanda yake da launuka mabambanta inna fi zalika la ayatan liqaumin yadhakkarun lalle a cikin wannan akwai budar aya ga mutanen da suke wa'azantuwa mutanen da suke tintintini Ubangiji ta'ala ya tsara haya wato juyo da hankalin dan adam bisa ga abubuwan da Allah ta'ala ya halitta masa a cikin ƙasa ya aje masa a cikin ƙasa na ma'adanai da man fetur da kuza da uranium da duk abin da za a hako shi a ƙasa wanda dan adam zai ribace shi da irin duwatsun nan masu alfarma masu tsada masu daraja da ake hakowa ana yin kuɗi to waɗannan duka halitta ce ta Ubangiji da ya ajiye a cikin ƙasa gashi dai mahallinsu guda ɗaya ne amma kuma ga su mabambanta idan tsirrai ne ko shuke-shuke ko itatuwa bishiyoyi da za su fito ne a ƙasa guda ɗaya amma kuma mabambanta muktalifan alwanu to wannan halitta da Ubangiji ya yi tare da cewa mahallin da aka yi halittar guda ɗaya ne amma kuma ta zo daban-daban wannan aya ce wacce take nuna cewa Allah ta'ala shi kadai ne Allah wanda ya cancanci a bauta masa kada a hada shi da kowa Ubangiji ta'ala a wani guri yana cewa alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha wa minal jibali judadun bidun wa humrun mukhtalifan alwanuhu mukhtalifun alwanuha wa gharabibu sut ومن الناس والأنعام والدواب مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور وبنجي يجي بكذنبة الله تعالى يا سوكر دروا لدى سماء سيفتد الري مختلفا ألوانها وان لون النكز سكي مبن بنتا الري سكى سوكا سكى شاروا لأكما قصا ايجي تأجن تقل شيسو amma sun zo mukhtalifan alwanuha wa min aljibali judadun bidun wa humrun mukhtalifun alwanuha haka dan daga cikin duwar watsu akwai da zaka gansu da zanen nika mai zane wasu zanen su fari wasu ja da launi daban-daban Allah ce wa gharabi busud akwai kuma baƙaƙi irin haka nan a cikin mutane ma a cikin ainihin dabbobi a cikin abin nan dabbobin ni'ima da kuke ci duk gaba ɗayan su mukhtalifun alwanuhu kadhalik su ma ga launukan su nan daban-daban Allah ce innama yakhsha Allah min ibadihi alulama kai waɗanda suke tsoron Allah sune waɗanda suka san shi cikin bayan Allah waɗanda suka san Allah suka san irin waɗannan ayoyi kuma suka yi izina da waɗannan ayoyi sune suke tsoron sa inna Allah azizun ghafur lalle Allah gagara ba daune mai gafara Ubangiji ya rufe ayar da cewa inna fi zalika la ayatan ya dayanta aya anan bai ce la ayatin ba kamar yanda ya faɗa a rukunin baya da rukuni na gabansa da kuma a wannan rukunin kuma sai ce la ayatan ya tsayanta aya din saboda abinda ake magana anan shine mahallin da waɗannan abubuwa suka fito ana magana akan ƙasa din da Ubangiji ta'ala ya zuba wannan ajiyar tashi gashi dai mahalli guda ɗaya ne amma kuma abubuwa mabambanta da yawa na arziki da Ubangiji ya sanya a ciki ga sunan sun fito daban-daban to shi yasa aka ɗayanta ayar duba da mahallin da ake magana akan sa shine al-ard kamar yanda aka yi ayar baya duba da cewa ana maganar ruwa sai aka ɗayanta ayar amma da aka zo maganar dare da rana da yini da taurari sai Ubangiji ta'ala sai ya ce da ayati sannan ce liqaumin yatazakkarun ga mutanen da suke wa'azantuwa yatazakkarun na farko liqaumin yatafakkarun na biyu liqaumin ya'qilun na uku kuma liqaumin yatazakkarun domin har kullun sai kai tunani sannan ka hankalta sannan ka wa'azantu sauraka haka abin yake tafiya daki-daki farko tunani Ubangiji ta'ala ya ambata domin shi ne mashiga shi ne wanda zai yi maka jagora zuwa ga kawa azantu to shi yasa Ubangiji sai ya rufe aya ta uku da qaumin yadhakkaru ga mutanen da suke masu tuntuntuni masu azantuwa sai kuma Allah ya ci gaba da cewa wa huwa allazi
sakhkhara al-bahra lita'kulu minhu lahman tariyan wa tastakhriju minhu hinya تلبصونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون
الله وهو الذي سخر البحر kuma shine wanda ya hore teku li ta'kulu minhu lahman tariyan dan ku ci wani nama mai taushi daga gare shi wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha sannan kuma ku fitar da kayan ado daga gare shi wanda za ku rika sawa wa taral fulka mawaqira fihi kuma za ka rika ganin jiragen ruwa suna keta shi ولتبتغوا من فضله كما دنكو نيمي daga falalar ubangiji wala allakum tashkurun kuma wala allaku ka gode wa Allah ubangiji ya fadi wato rukuni na biyar na ayoyin ubangiji da ya sanya wa dan adam wanda zai zama izina ce gare shi kuma wa'azi ne gare shi kuma za su zama masa aya wajen su yi masa jagoranci zuwa ga sanin Allah sannan tare da haka kuma ni'ima ce daga ni'imomin Allah ga dan adam sai ambaci al-bahr shine teku da Allah ta'ala ya sanya a doran kasa wanda a sanin masana cewa teku ko tekuna sun fi yawa a bin nan a doran kasa kusan su suka mamaye uku bisa hudu na farfajiyar duniya gaba daya wato gaba daya duniya akasata gida hudu to tekuna su suka rufe duka kashi uku daga ciki sauran kashi daya ne bisa hudu sauran halittun ubangiji suke kai wadannan dan adam da dabbobi da itatuwa da duwatsu da duk abubuwan da kuma suke zahiri akan doran kasa suna son wannan kashi daya ne daga cikin kashi hudu to kaga wannan halitta da Ubangiji yayi mai girman gaske kuma mai yawan gaske teku wanda gaba ɗaya zagaye duniya ba dan Ubangiji ya hore shi ba inda Ubangiji ya kyale ko ya sake shi ai zai iya mai sauran gurin da yake dan adam yana rayuwa da sauran dabbobi saboda yawansa da shikenan in ya fara toro ko shikenan sai ya cinye dan adam ya cinye dukkan wani guri wanda yake mai tudu ne a kasa to amma sai ya zama na Ubangiji ya rike wannan tekun ba tare da ya yi ambaliya ya cinye sauran halittu ba kai din nan a zagaye kake da wannan teku yana daga cikin fassara da wasu malamai suka yi al-bahr al-masjur to al-bahr al-masjur shine tekun da aka tsare shi Ubangiji ya tsare shi, ya hana shi yin ambaliya. To wannan duk ni'ima ce ta Ubangiji, da ya ga dama sai ya saki tekun, shike nan yayi ambaliya, dukkan wani abin da yake doran kasa kuma zai cinye shi. To amma sai Ubangiji ya tsare shi. Wannan tekun kuma Ubangiji ya hore maka, wato kana amfana da shi, domin daga nan irin tulurin da yake tashi saboda zafin rana da yake dukansa, tulurin da yake tashi kuma shine zai yi sama ya zama girgije, kuma daga baya sai ya saukar maka da ruwa, ruwan kuma sai ka ji shi mai daɗi. Bayan kuma shi wannan teku zalti ne da shi, ruwa ne mai zalti da ba zai shawo ba, amma daga tulurinsa bayan rana ta doke shi, ya tashi ya yi sama ya haɗu, sai kuma ya fitar ya zubo maka da ruwa, wanda a ciki kuma za ka samu ruwa ne na sha, wanda za ka sha ka shayar da dabbobinka, kuma ruwa mai zaki, wanda daga nan ne kuma ƙoramu su ma za su samu, da kuma kwazazzabai da tabkuna, waɗanda su ma za a samu ruwa wanda ɗan adam zai iya sha. Sannan kuma ƙasa in ta jike ita ma ta tsotsi ruwa, ɗan adam zai haƙa ya tona ya samu ruwan da zai sha, wanda asali gashi Ubangiji ta'ala ya tashe shi ne daga cikin wannan teku wanda yake mai zarki. To kaga wannan horewa ce ta Ubangiji. Na farko ya tsare maka shi bai cutar da kai ba, na biyu kuma ka amfana da shi, shi yasa Ubangiji yace sakhara, wato ya hore maka wannan teku, ce li ta'kulu minhu lahman tariyan, sannan bayan wannan za ku samu wato nama mai taushi, mai taushin gaske, shine at-tari, mai taushin gaske, wanda za ku ci daga ciki shine naman kifi da Allah ta'ala ya zuba a cikin wannan teku, da Allah ta'ala ya zuba dabbobi iri-iri, kala-kala, jinsi-jinsi, launi-launi, masu kamanni daban-daban, masu girman halitta mabambanta a cikin wannan teku, wanda a cikinsa akwai dabbar da za ta ɗauka ma dutse ne, wato za ka ɗauka wani falalen dutse ne tare da cewa dabba ce a cikin ruwa. Har ma Ibn al-Qayyim yake cewa akwai sanda ma matafiya a cikin ruwa za su hango wani tudu, su zaci cewa wani tsibiri ne, sai an sauka an baje kaya, an saukar da kayayyaki, an fara girke-girke, wannan dabba in ta ji zafin wuta, an fara kura wuta a kanta, sai ta motsa, to sai a fahimci ashe ba tsibiri bane, dabba ce. Saboda haka Allah ta'ala ya ajiye abubuwa masu girman gaske a cikin ruwa, dan abinda masana suke cewa, malamai suke cewa, halittun da suke cikin ruwa sun fi ma wanda suke waje yawa. Kuma dukkan wani nau'i na halitta da ka sani a doran ƙasa, to akwai irinsa, akwai makamancinsa a cikin ruwa, har kuma da ƙari. To Ubangiji duk yayi wannan, ya sanya a cikin ruwa, ce li ta'kulu minhu lahman tariyan, dan ku ci nama mai taushi, shine naman kifi. Yayin da ka samu naman kifi, wanda kifin da ya rayu a gurin da yake mai kyau, mai tsafta, ya samu abinci mai kyau, to za ka samu abin da zai gina jikinka, za ka samu abin da zai ƙara maka lafiya sama da wanda ma kake samu a naman da yake ba tsari ba. To wannan ni'ima ce daga cikin ni'imomin Allah, kuma Ubangiji yana fitar maka da waɗannan daga cikin tekun da ga suna akwai mai zarfi, akwai kuma mara daɗi. Wa ma yastawi al-bahrani hadha 'azbun furatun sa'igun sharabuhu wa hadha milhun ujaj ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون منه حلية وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وبنجي اشكي سورة فاطر يا فرعون وانا ما قال لي فلا اما يقال تبدا تاشم بنجي شو ما يستوي البحران كي كنا غدابي بذات زما ديديبا هذا عذب فرات سائغ شرابه. Wannan mai daɗi ne, mai daɗin gaske ne, kuma mai sauƙin kwankwaɗa. Wa hadha milhun ujaj, wannan kuma gishirin gaske gare shi, wato yana da zartsin gaske, yana da gishiri sosai. Amma Allah ce wa min kullin, daga dukkanin waɗannan tekuna guda biyu, da mai zartsin da wanda ba mai zartsin ba, ta'kuluna lahman tariyan, kuke cin naman kifi ko nama wanda yake mai taushin gaske. Wa tastakhrijuna hilyatan talbasuna, kuma kuke fitar da kayan adon da kuke sawa. Sannan a ciki ga jiragen ruwa suna tafiya a kansa. to Ubangiji ta'ala ya ajiye abubuwa waɗanda suke na ban mamaki a ciki, wanda kuma ya horewa bil adama da zai amfana da shi. Shi yasa zamu ga Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama, kamar yadda yazo a cikin hadisin Ahmad da Ibn Majah, hadisin Abdullahi dan Umar, Annabi sallallahu alaihi sallama ya halatta mana mu ci kifi koda ya mutu an halatta a ci shi, duk da Alkur'ani ya haramta a ci bushe, to amma banda kifi shi an yi togaciyarsa. Uhillat lana maytatan wa damam, fa amma almaytatan fal jarad wal hut huwa as-samak, wa amma ad-damam fal kabd wa at-tihan. Annabi yace ko kuma Ibn Umar yake cewa an halatta mana, wanda ya halatta shi ne Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam da umarnin Allah, an halatta mana mushe guda biyu shine as-samak wal jarad, kifi koda ya zama mushe an yadda ka ci haka nan fara ba sai an yanka ba, sannan jini guda biyu su ma an halitta mana su, wato hanta da kuma saifa, duk da asalin su jini ne, to amma an halatta cewa kana iya ci. Sai suka fita daga karkashin fadar Allah, harimat alaikum almaytatu waddam, kamar an yi togaciyar waɗannan abubuwa da aka ambata. Akwai hadisi a cikin sahihaini, hadisin Jabir dan Abdullah, da yake cewa mun yi wata tafiya, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura su wata sariya, wani samame da za su tare ayarin Quraishawa waɗanda suka za su zo da kayayyaki daga fatauci daga Sham, wannan shekara 8 bayan hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallama, bayan sulhul Hudaybiya ya kare a watan Rajab. Sai ya shugabantar musu da su 300 ne, sai shugabantar musu da Abu Ubaida ibn al-Jarrah ya zama shine shugabansu. To da suka je har suka kai ga gabar wani ruwa, suka dau lokaci suna jiran wannan ayarin da za su kai wa samami, kuma wannan ayari yayi latti har guzurin su ya kare, sai zamana ba su da abin da za su ci, har kai suna cin ganyayyakin itatuwa, sai su kakkabo ganye a jika shi a ci, duk suka rame saboda yunwa. To ana cikin haka sai teku sai ya jefo musu irin babban kifin nan wanda ake kira da zarafi al'ambar, ke kawo lahu al'ambar shine wanda Bature yake cewa spam whale, wani kifi ne wanda yake in ka ganshi kamar daki haka yake. Sai ruwa ya jeho musu wannan kifin, yace to a jikin wannan kifin suka rika yanka suna ci. Wata ruwaya tace suka kwana 18 suna cin wannan kifi, su sushe 300 da yan kai. A wata ruwaya ma suka yake cewa fa akalna minhu shahran, muka yi wata muna cin wannan kifin. Har ma Abu Ubaida shi jagoran su, shugaban su, amir din su, ya dauko wata kaya daga hakarkarin wannan kifin, ainihin ya kafa wannan kayar, aka dauko wani raƙumi wanda ya kowanne tsawo, aka dora mutum a kai, aka ce bi ta karkashin wannan kayar, ya bi ta karkashi ba tare da ya taba ta ba saboda girmansa. To lokacin da kifin ya turo musu abin nan, ruwan ya jefo musu kifin waje, sun yi ta taraddudi, sun yi ta kai kawo sa ci ko ba sa ci ba, kun san sahabbai suna da tsantsaini, ba komai suke kwari su gaba gaɗa haka da sauri ba, saboda haka sai suka tsaya suna taraddudi su ci ko kar su ci. Daga baya sai Abu Ubaida ibn al-Jarrah ya ce ku ci, ko manzannin manzan Allah ne, kuma kun fito don Allah, kuma kun matsu, wato kun shiga istirari, wanda ya shiga matsuwa ko mushe an ce ya ci. Saboda haka sai ya yi hujja da waɗannan abubuwa uku. Na farko, antum rusul rasulillah wa kharajtum fi sabilillah wa antum muttaruna fakulu, shi ku manzannin manzan Allah ne, kuma kun fito saboda Allah, kuma kuna cikin matsuwa, don haka ku ci. To shine fa suka yi ta cin wannan kifin. Jabir ya ce sai da muka dawo da teɓanmu, kowa sai da ya dawo da jikinsa, ya murmure, suka yi lafiya. Suna dawowa suka gaya wa Annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa ga fa abin da ya faru, sun samu kansu cikin matsanancin hali, sun fara cin ganyayyaki, jikinsu duk ya zagwanye, sun rame, amma kuma Allah ta'ala ya jeho musu wani kifi ga irin girmansa, amma kuma sun ci. Yaya hukuncinsu? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rizqun akhrajahu Allahu ilaykum, arziki ne na Allah ya fito muku da shi, yace ni ma in akwai saura a kawo min na in ci. To kaga wannan shine lahman tariyan da kake ci daga kifi, kuma kifi yana daga cikin nama wanda yake ƙara lafiya, yana ƙara wa mutum lafiya ƙwarai da gaske. Shi yasa Ubangiji ya imtinani da shi ga dan adam. Sannan kuma yace wa tastakhrijuna hilyatan talbasunaha, wa tastakhrijuna minhu hilyatan talbasunaha, kuma kuna fito da hilya abun ado daga shi wannan tekun. Abun ado anan shine lu'lu'u wal marjan, lu'lu'u wal marjan da Allah ya faɗa maraj al bahrain yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban yakhruju minhuma al-lu'lu'u wal marjan. To al-lu'lu'u wal marjan kuma wasu halittun Allah ne masu ban mamaki da Allah ya ajiye a cikin ƙasa, a cikin ruwa. Al-lu'lu'u asalinsa dabba ce, wato dabba ce asalin lu'lu'u wanda Allah ta'ala ya yi ta a can ƙasan ƙasa, a can cikin ruwa can ƙasa, wanda kuma ya ba ta wato wata irin shabaka, wato yana, wanda wannan yanan tana da ƙofofi kamar ragar mai su haka take. In ta shimfiɗa ta ƙarƙashin wannan yanan kuma akwai baki, kowane baki kuma yana da leɓe guda uku, guda huɗu. To daga cikin wannan yanar mai raga-raga abincin da take ci yake zuwa, kamar wannan ranar mai raga-raga kamar tace abincin take yi, tana tace mata abincin wanda kuma yake shiga, tana samun shi, tana ginuwa da shi. To idan wani abu ya zo wanda yake kamar tsakuwa ko wata dabba, wani ƙwaro wanda zai cutar, idan ya shigo ta ƙofar wannan ragar, to sai daga cikin wannan bakin sai wani sinadari mai yauƙi sai ya fita, sai ya kanannaɗe wannan tsakuwar ko wannan dutsen ko wannan ƙwaron da ya shigo, sai ya kanannaɗe shi a haka, sai ya daskare. To in ya daskare shi ne yake zama lu'lu'u. To gwargwadon girmansa, gwargwadon yadda lu'lu'un zai zo, idan abun babba ne tsakuwar babba ce, ga lu'lu'un babba. Idan tsakuwar ƙarama ce, sai ga kuma lu'lu'un ƙarami. To haka shi ma marjan yana cikin ruwa, ana samun sa tun daga a zurfin ruwa mita 5 har zuwa mita 300 ƙasa. To shi kuma haka yake fitowa a jikin duwar wasu ko a jikin ciyayi, shi kuma haka yake baza jikinsa. To shi ma wannan shi daga jikinsa ne ake samun shi marjan ɗin. Idan ya bushe ya daskare, shi ne yake zama marjan ɗin, wanda kuma ɗan adam zai yi nutso har zuwa ƙasa ya zaƙulo shi ya fito da shi. Kun ga anan Ubangiji da ya yi maganar kifi kawai, sai ya ce litakulu minhu lahman tariyan, dan ku ci. Kaga ba a yi maganar, wato ba a nuna akwai wata wahala da za ka sha ba wajen cin kifi. In kana buƙatar kifi yanzu nan, ka zagaya sai ka je ka so kifi a kasuwa, ka zo ka ci. Wannan ba shi da wahala, mai su da ya jefa komarsa shikenan zai kama. Amma abinda ya shafi lu'lu'u wal marjan, sai Allah ce wa tastakhrijuna, ba ma wa tukhrijuna ba, hadda wata sinun wa tastakhrijuna. Kuma kusa ka'idar larabci, ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatul ma'na. Duk da aka samu ko harafi ɗaya ne ya karu a cikin kalma, to ma'anar sai ta karu. Ba wai kawai kuna fitarwa ba, a kuna shan wahala wajen fitarwar, wato kuna yin aiki tukuru kafin ku fito. Zaka shi lu'lu'u wal marjan ba kowa ne yake fito da shi ba. Ba shi kenan kowa da ya yi sha'awa bai je shiga ruwa sai fito da lu'lu'u wal marjan. Sabanin kifi gashi nan sana'a ce ta mutane da dama, kuma har kullun har ko da yaushe kaje zaka same shi. Amma wannan ba kowa ne yake iya yi ba, sai wanda suke da kokari kuma suka kware wajen shiga cikin ruwa su yi iyo. Saboda haka wannan sinun din tana nuna kokari da himma da wasu za su yi don su fito da shi, kamar yadda Ubangiji yake cewa a cikin suratul baqara wa masaluhum ka masalil ladhi istawqada nara falamma adaat ma hawlahum dhahaba Allahu bi nurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yusirun. Misalin munafikai kamar misalin wanda istawqada, ba a ce ka masaluhum ka masalil ladhi awqada ba, da ma'anar awqada shine ya kunna wuta, sai aka ƙara wata sin istawqada naran, dan a baka yadda misalin abin yake, kai kanka ka fuskanci cewa mutanen nan sun yi asara. istauqada sai da ya sha wahala yaje ya nemo kirare ko itace yayi wahalan nemo su yazo ya hada ya nemo abinda zai kesta wuta din ya hada ya fitar da wutar da kyar shi yasa aka kawo kalmar istauqada wato ya sha wahala wajen hura wutar sai bayan ya gama shan wahala sai Allah ya kashe wutar sai ya dawo cikin duhu irin ya zai ji bakin ciki wace irin damuwa ce ba zai ji ba to kalmar sinun din nan da aka wannan harafin sinun da aka kara a cikin kalmar shi ya kara wannan ma'anar to haka nan watastakhrijuna yana nuna sai an yi kokari shi kuma ake fito da shi sabanin kifi wanda shi kawai zaka samu a bagos ko baka iya su ba zaka iya cin kifi Allah ya ce watastakhrijuna filatan talbasunaha sai ce wataral fulka mawakhira fihi sannan zaka ga jiragen ruwa al fulk kalma ce da ana amfani da ita a mufradi da jam'i wato idan ɗaya ne ma ana kiran shi fulk idan da yawa ma ne ana kiran shi fulk alam tara anna al fulka tajri fil bahri bi ni'matillah tajri fil bahri ba yajrina ba tajri wa idha rakibu fil fulki da'u wa idha jarayna bihim fil fulki da'u Allah mukhlisin saboda haka ana amfani da ita a gurin da yake mufradi ana kuma amfani da ita a gurin da yake jam'i kaga anan an yi amfani da ita a gurin jam'i saboda al fulk anan ana nufin jam'i shi yasa Allah ya ce mawakhira sune jiragen da suke kesa teku su keta ruwan teku su yi tafiya su buga gabas su buga yamma su buga kudu su buga arewa dauke da kayayyaki dauke da dan adam suna safara a cikin jirgin ruwa abinda yake jan su iskar da take kadawa ita take kadawa da su inda Allah ta'ala ya ga dama sai tsayar da iskar chak da zarar ya tsayar da iskar chak jirgin ma zai tsaya chak ba zai yi gaba ba zai yi baya ba amma Ubangiji ta'ala sai ya bar abin aka yi ta tafiya a haka shi yasa Ubangiji a wata ayar yake cewa in yasha يسكن الريح فيزللن رواكد على ظهره او يوبقه فيزللن رواكد على ظهره ان في ذلك لايات لكل صبار شكور او يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير وبنجي يجي اندا ياغا داما دا شيكينن سي تسيد دا اسكا شيكينن سي تسيد دا اسكا فيزللن رواكد على ظهره شيكينن سي جراجن تسيا تشك اكن دورن روا amma sai Ubangiji bai yi haka ba sai ya saki iskar take kadawa da dan adam tayi gabas tayi yamma tayi kudu da arewa da shi wannan ni'ima ce daga cikin ni'imomin Ubangiji yake tuna wa dan adam wannan ni'ima domin ya ja hankalinsa zuwa ga godiya wajen bautar Allah shi kadai yace wali tabtagu min fadlihi kuma dan ku nemi falalar Ubangiji falalarsa ana nufin arziki ana nufin ku nemi arziki ku yi fatauci ku yi kasuwanci ta hanyar shiga jiragen ruwa ku je gabas ku je yamma annabi sallallahu alaihi wa sallam bai hau jirgin ruwa ba abubakar da umar duk ba su hau jirgin ruwa ba a lokacin su babu jiragen ruwa ba amma fara yin jiragen ruwa ba sai lokacin muawiya shi ya fara yin asatil ya fara yin jiragen ruwa ina nufin jiragen ruwan da laraba za su hau su ta yaki ko su fita su shiga wani gari gabaninsa akwai jirgin ruwa a duniya tunda annabi Nuhu shi ya fara kera jirgin ruwa Allah ta'ala ya kinsa masa shine abul bashariya shine uban ɗan adam na biyu bayan annabi adam Allah ya halaka duniya ya zamana kuma zurriyar annabi Nuhu ita ce kuma ta yi saura waja'alna zurriyatahumul baqi saboda haka sai ya zamana shine uban duniya na biyu shine uban ɗan adam ɗan adam na biyu to shine farkon wanda ya fara yin jirgin ruwa da Allah ta'ala ya kinsa masa shi ma bai san wani abu jirgin ruwa ba amma Allah ya kinsa masa wasna il fulka bi a'yunina wa wahyina wa la tuqatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun wa yasna'u al fulka wa kullama marra alayhi mala'un min qawmihi sakhiru min qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun yana kira jirgin ruwan to tunda mutanen sa ba su san meye yake yi ba ba san jirgin ruwan ba sun ga dai yana daukan itatuwa ya hada wannan ya daure da wannan a lokacin ba kusa da zai buga sai dai ya sa igiya ya daure shine wa hamalnahu ala zati alwahin wa dusur, zati alwahin wato allunan itatuwa ne, wa dusur wanda aka sa igiya aka daddaure su. To a lokacin sai suke masa izgidi suna ganin kamar ya hakura da batun annabcin, yanzu kuma ya koma sana'ar kafintanci, ya koma kafinta, gashi ma yana ta bige-bige da kwale-kwale. Sai suke masa izgili cewa an ga annabcin ne yanzu ba ci, shine aka koma kuma wata sana'ar daban. To shine in tasharu minna fa inna naskharu minkum kama tasharun fa sawfa ta'lamuna man yatihi azabun yukhzihi wa yahillu alayhi azabun muqim. Sai lokacin da azaba ta zo, sannan sai suka fahimci me Nuhu yake yi, ashe abinda yake yi akwai manufa. To annabi Nuh shi ya fara yin jirgiruwa, duk da haka Laraba ba su san wannan ba, shi ya sa Balarabe yana tsoron hawan ma hawan ruwa. To annabi sallallahu alaihi wasallam bai hau ba, Abubakar da Umar duk ba su hau ba, amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana akan wata tawaga daga cikin al'ummarsa waɗanda za su hau jirgin ruwa. Yana gaya wa ummu Haram binti Milhan lokacin da ya bacci a gidansa, ta farka yake yana dariya, suke tambaye shi abin da yake dariya, shine yake gaya mata ya yi mafarkin wata tawaga ta al'ummarsa a cikin ruwa, suna tafiya a cikin ruwa ka'annahu mulukun alal asirra, kamar sarakuna masu mulki akan gadajen mulkinsu. Har ita ummu Haram ta nemi annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata addu'a ita ma ta zama daga cikinsu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mata addu'a ya ce anti minhum, kin anti fihim, kina cikinsu. To fa'ilan kuma a lokacin Muawiya da ya tura mayaka za su fita, za su je yaƙar Rum, to sun fita akan waɗannan jiragen ruwan. Daga cikin waɗanda suka fita akwai Ubadah ibn Samit wanda mijin ita ummu Haram, kuma ya ɗauke ta suka fita. Saboda haka wannan mu'jiza ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ta kasgata, shi yasa lokacin da ya sake kwantawa ya yi mafarki ya tashi yana dariya, ta tambaye shi menene, sai ya sake gaya mata cewa ya yi mafarkin wasu daga cikin al'ummarsa, yarkabuna sabazal bahar ka'annahum mulukum ala asirra, ya yi mafarki ya ga wasu al'ummarsa suna haye akan doran teku kamar sarakuna akan karagun sarautarsu. Sai ya ce, to ya Rasulullahi, roƙi Allah ya sani cikin waɗannan ma. Sai ya ce, kina cikin na farko. To shi yasa da aka yi wannan fitar ta farko da ita, wajen dawowa ta faɗo da kan abin hawanta, abin hawan ya harbe ta, ta mutu. Saboda haka sanda za a koma na biyu ta riga ta yi shahada. Saboda haka kaga ita bata samu zuwa na biyun ba, shi yasa annabi bai gaya da ta nemi a sa ta annabin, sai ce a kina da cikin na farko, sanda za a yi na biyun kuma baki duniya. To annabi ya bada labarin wannan. To amma duk da haka sai muga alqur'ani yana gaya wa larabawan a lokacin. Saboda alqur'ani ba kansu kawai ya takaita ba, abu ne na duniya, kuma ba wai wannan zamanin kawai ya takaita ba, zai yi ta wato mukhataba, zai yi ta magana ne da mutane har alkiyama ta tashi. To duk da ba sa ta'amuli a lokacin da wannan ayat take sauka, Laraba ba sa ta'amuli da teku, amma duk da haka Ubangiji yana faɗa, yake cewa huwa allazi sakhara al-bahra lita'kulu minhu lahman tariyan wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha. To Laraba ba sa wannan. To amma dan shi alqur'ani ba kawai na Balarabe bane, na duk duniya ne. Don haka gashi dai abu ne da su ba su san shi ba, ba su taɓa hawa ba, ballantana har su shiga ciki su fito da abubuwan da za su yi amfani da shi. Amma duk da haka alqur'ani yana mukhatabar su, domin waɗanda abin ya shafa za su zo nan gaba, kuma alqur'anin ya shafe su. Allah ce wala'allakum tashkurun, Ubangiji ya muku wannan ne don ku gode. Godiya ta Ubangiji dole ne sai ta haɗa rukuni guda uku. Rukuni na farko, ka yi itirafi da ni'imar Ubangiji da ya yi maka a zahiri, ka yarda cewa shi ya yi maka, kakka ɗauka wani ƙoƙarinka ne, kakka ɗauka faɗi tashinka ne, kai wa kanka, ba dan kana mai ƙoƙari da himma ba da abin bai samu ba. Kakka yi ta Fir'auna innama utitu wa Qaruna innama utitu ala ilmin indi, da Allah ya bashi kuɗi, ya bashi wadata, ya bashi ma inna mafatihahu la tanu'u bil usbati uli quwwah إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرح وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إنه لا يحب المفسدين سيأتي إنما أوتيته على علم عندي دك باي أنقم وصوى أزي سيساق باي تاكي وأزن أكي ما سيأتي كونغا إلي مينا دا سني نادا فإنتا تادا بصيرا تاني إباني to godiya ga Allah tana buƙatar dan adam yayi itirafi da cewa ni'imar da Allah ya bashi ni'imar da yake ciki Allah ne ya bashi in ya ga dama zai iya kwaci kayansa rukuni na biyu at-tahaddathu biha zahiran ya fito ya fada a zahiri cewa abu kaza ni'ima ce ta ubangiji abu kaza horewa ce ta Allah zaka samu dan adam su tari in Allah ya masa ni'ima baya fada amma in ya shiga matsala ya fi kowa raki za ka ga dan kasuwa sanda yake zuwa yana samu yana cika aljihunsa shiru ba za ka ji komai ba amma duk ran da ya samu ɗan matsala sai ka je na ji Allah ayi mana addu'a yau kasuwar ba ta ja sanda yake samu ba zai gaya maka cewa alhamdulillah muna samu ba amma sanda ya rasa to za ka ji kuma yana raki innal insana khuliqa halu'a idza massahu شر جزوعة وإذا مسه الخير منوعة إلا المصلي حكا أن أدم أكها للشيخ لإلهم وانا لاكي إذن الخير نيسا ميش إذن شر نيسا ميش يفقوا راك أما كما إن الخير نيسا ميش سيكا ساميش تنقموني مطولوني بايا سنية أما سنينا ديش تؤلا شيء أما باقوايكي لإلهم وانا تبيئة با masu sallah wanda sallar su take amfana su ba su da haka she illal musalli to yana daga cikin rukunnan godewa Allah at-tahaddathu bin ni'mati Allah zahiran ka fito ka faɗi cewa Allah ta'ala ya maka ni'ima shine fadar Allah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith ka fada kai bayani da ni'imar da Allah ya maka sannan abu na uku ka sarrafa ta inda Allah ya yarda ka sarrafa ta ta yadda ubangiji ta Allah ya yarda ka sarrafa ta kada jin cewa Allah ya hore maka ni'ima ka rika yin abin da zai zama saban Allah ne ko ka rika girman kai ga mutane saboda ka sarrafa ni'imar Allah inda ya dace zai sa dan adam ya rika jin ni'imar nan daga Allah take kuma yana gode masa to in kuna gode wa Allah ba abin da Allah zai yi na ya kama ku da azaba ko ya tuce ma yaf'alu Allahu bi azabikum in shakartum wa amantu wa kana Allahu shakiran alim sanna Allah ta'ala ce wa alqa fil ardi rawasiya
wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa anhara wa subulan la'allakum tahtadun wa 'alamat وبالنجم هم يهتدون
الله يشغب لشوى وألقى في الأرض رواسيا ونشين ركن هنا شدع نني إبو من دا الله تعالى فأنا وأن أدم كونس زوما دليلي أبس سن وهدانية سادة سنشنت تدى أبو تامس الشيء كأيبا تعالى دعا هل أشد قوابا شوى ألقى في الأرض رواسيا ياكم جيفا دوال سوك ففو في الأرض أشكين تسا أنت ميد بكم dan kada ka rika tangal-tangal da ku wa anharan sannan ya sanya koramu wa subulan da hanyoyi la allakum tahtadun ko wala allaku gane ina kuka dosa wa alamatin ya kuma sanya wasu alamomi na gane hanya wa bin najmi hum yahtadun kuma ainihin da taurari ne hum su suke gane hanya ubangiji yace wa alqa fil ardi rawasiya sai ubangiji ya dawo kuma batun duwar watsu da Allah ta'ala ya kafe kasa da su babu shakka wannan ni'ima ce kuma gagarumin aiki ne da ubangiji ya wa dan adam shi yasa zamu ga hadisin Imam Ibn Sa'laba ba kauyen da ya zo gurin Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana so ya tantance sakon da aka zo masa da shi daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama tabbas haka yake ko ku a'a cikin rantsuwar da yake yi sai yake cewa billazi nasaba aljibal fa awda'a fiha almanafi na rantsi na ina roƙonka ta ina roƙonka da wanda ya kafa duwar wutsu a doran ƙasa sannan ya sanya amfanin nuka da yawa a cikin duwar wutsin Allahu amaraka bi kaza wa kaza wa kaza ya ci gaba da tambaye Allah ne ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza kaga sai masa magiya da Allah ya sifanta Allah da cewa shine wanda ya kafa duwar wutsu a cikin ƙasa sannan ya sanya amfani mai yawa na duwar wutsin ya sanya amfani mai yawa ga duwar wutsu ga dan adam wanda cikin amfanin ne ubangiji yake faɗa mana wani to alqafil ardi rawasiya ubangiji ya sanya rawasiya duwar wutsin da suke kafaffu a cikin ƙasa wanda suka zama masa suka zama mata tirke wal jibala autada da Allah ya faɗa duwar wutsu suka zama tirke waɗanda suke rike da ƙasa anta mi da bikum ai Allah ta mi da bikum ko karahiyata anta mi da bikum dan kada ta rika tangal-tangal da ku yadda ƙasa din nan take ubangiji ya halicce ta ba dan ya kafe ta da dutse ba da duwar wutsu ba to da dan adam ba zai iya tafiya akan ta ba har yayi tafiya da kafafuwa biyu har ya dauki kaya akan ta har yayi guje-guje da dan adam ba zai iya ba ku duba yadda ubangiji ya sifanta ƙasa da wato da doki wanda mutum yakan hau bayansa ya yi sukuwa ya je inda yake so ya dawo ba tare da ya tuku da shi ba ba tare da ya jefar da shi ba wallazi ja'ala lakum al-ardha zalulan az-zalul a ka'ida larabawa suna sifanta wato doki ne da wannan kalmar suce farasun zalul wato dokin da zaka hau shi lafiya ka sauka lafiya ba tare da kawa ya ji gata ka ba ko ya yi tutu da kai ya jefar da kai sai Allah ya sifanta ƙasa da wannan sifar wato a yadda take da Allah ya ga dama za ta rika tutu da ku ne tana zubar da ku amma sai Allah ya sanya ta zalulan ya hore muku ita ya kafe ta da duwar wutsu ta yadda ba za ta rika tambal-tangal da ku ba ba za ta watsar da ku ba wannan ɗaya ne daga cikin ni'imomin da Allah ta'ala ya sanya ta tare da duwar wutsu banda wannan a jikin duwar wutsu akwai koguna kogo da dan adam yakan lokacin da yake buƙatar fakewa ya je fake a ciki annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam a cikin kogon hira ya rika zama yana bautar Allah da tintintinin abinda mutanensa suke ciki mutanen kogo da mutta aka azalzale su aka addabe su ashabul kazi a cikin kogo suka je suka fake saboda kogo din nan guri ne dan adam yake samun fakewa yayin da wani abu ya biyo shi ko wani abu mai ban tsoro sannan a duwar wutsu akan samu zinari akan samu azurfa akan samu tagulla akan samu ƙarfi akan samu dalma akan samu abubuwan amfani da dama a tattare da duwar wutsu banda wannan duwar wutsu za su kare duk waɗanda suke zaune a kusa da su suna kare su daga dukkan wata guguwa da za ta zo wacce ba don wannan duwatsu ba sai tafiyar da gidajensu gaba ɗaya ta rusa musu gidaddaji ta halaka su amma dutse zai iya zama kariya daga wannan kamar yadda idan ambaliyar ruwa ta zo inda a ce suna zaune a gurin da dutse yake sannan da magudanar ruwa shi wannan dutse yana zama musu kamar wani dam ne da zai tsare musu ruwan ba zai zo ya cinye su ba kuma wannan amfani ne na dutse sannan larabawa sun kasance idan wani abun ban tsoro ya taho musu ko wata runduna wacce ba za su iya tunkarar ta ba to sukan je su fake akan dutse kuna tunawa lokacin da Abraha ya zo da giwarsa da rundunarsa suka shigo Makka za su yi wannan kutse su rushe Ka'aba Abdul Muttalib inda ya ja Qurayshi zuwa aka hau duwatsu aka ce a bar musu Makka a fito a bar musu Makka suka je suka hau duwar wutsu to Larabawa suna fakewa da duwar wutsu wannan shi ma amfani ne da ɗan adam yake samu dangane da dutse sannan akwai magunguna da ake samu su ma akan duwatsu wanda in ba a nan ba inda ake samu da wasu tsirrai da suke fita wanda suna da amfanin da ake samu a jikinsu kuma in ba akan duwatsu ba sa fita duk wannan wani abu ne da Allah ta'ala ya sanya a cikin duwatsu saboda ubangiji yana jawo hankalin ɗan adam ya lura da wannan ni'ima da ya masa ta sanya duwar wutsu ga sunan kuma dutse kamar yadda masana suke cewa duk inda kaga dutse ya kai da girma a sama to a ƙasa ya fi haka shigarsa ƙasa ta fi tsawonsa kuma tsoro yake yi kamar yadda kamar yanda abu abin da yake tsuru. Don haka wannan wata aya ce ta Ubangiji, wanda wata kila sanda kake ganin sa ba za ka dauka cewa wannan wata aya bace, amma Ubangiji ya ajiye aya a cikin sa, shi yasa yake jawo hankalinka tsaya kai izina da wannan. Ubangiji yake cewa a cikin suratul ghashiya, afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-samai kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat, ba za su duba su ga yaya Allah ya halicci raƙuma ba, ya halicci sama ya kuma ya kafa duwar wasu? Wato inda za su tsaya su yi lura da wannan kadai ya isa ya jawo hankalin su yi la'akari, su dau izina daga ayoyin Ubangiji da ya sanya a doran ƙasa. Za mu tsaya anan duba da lokaci, insha Allah gobe za mu karkare wannan aya, da fatan abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu lada, abinda muka kuskure Allah ya fi mana, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi.
Masha Allah, Allah ya saka wa malam alheri. Cibiyar addinin musulunci da Darul Islam, wani ke shago mai namba Aisha 6, Lau Shopping Complex, Daura da Randa Bawanti, Kasuwar Wunti, Bauchi State Nigeria, ita ce jira muku wannan MP3. Ga lambar wayar mu ga masu bukatar neman mu akan lambar waya kamar haka: 0806030225. Ga lambar a cikin harshen Turanci: 0806030225. Wassalamu alaikum warahmatullahi.